sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya, an kuma shiga sabo shekara lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Masu zanga-zanga sun killace tituna a yankin gabashin Khartoum da ke Buri da kuma kusa da birnin Khartoum ta arewa, inda suka yi amfani da duwatsu da rassan bishiyoyi da tayoyi, inji wani ɗan jarida na kamfanin dillancin labarai na AFP. Sudan ta faɗa cikin rudani tun bayan da shugaban mulkin sojan ƙasar General Abdel Fattah Burhan ya kaddamar da juyin mulki a ranar 25 ga watan Oktoba tare da tsare Firaminista Abdalla Hamdok. Amma yadda Hamdok kan aiki ranar 21 ga watan Nuwamba, amma ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar gama gari. Yayin da masu zanga-zangar suka kyamincewa da alkawuran da Burhan ya yi na neman jagoranta kasar zuwa ga cikakken tafarkin demokaradiyya. Shugaban kasar Amurka Joe Biden zai tattauna da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, kamar yadda wani jami'in fadar White House ya bayyana jiya Juma'a, kwana guda bayan da Biden ya tattauna da shugaban Russia Vladimir Putin kan rage tashashen hankula akan iyakar Ukraine da Russia. Biden ya shaida mana ma labarai a yammacin jiya Juma'a cewa ya sake jaddada wa Putin cewa matakin da Russia za ta dauka kan Ukraine zai janyo sanya takunkumi masu yawa da kuma ƙara yawan dakarun Amurka a Turai, inda ake zaman ɗarɗar a lokacin da Rasha ke ci gaba da jirge ƙarin sojoji a kan iyaka. Shugabannin Amurka da Rasha sun yi musayar kashedi game da Ukraine a cikin wani tattaunawa ta waya ta mintuna 50 da suka yi a ranar Alhamis don magance ayyukan sojan Rasha. Biden ya ce Putin ya amince da gudanar da wasu manyan taruka guda uku a wata mai zuwa da manyan jami'an ƙasashen don taimakawa wajen samar da wani kuduri, kuma ya ce yana tsammanin cimma nasara a tattaunawar. Duk da haka ya ƙara da cewa na bayyana ƙarar cewa hakan kawai zai faru ne idan Rasha ta rage tashin hankalin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duniya ta shiga cikin sabuwar shekarar 2022 yau Asabar, bayan wata shekara mai cike da rudani da barkewar annoba wacce ke cike da sabbin takunkumi, hauhawa masu kamuwa da cutar tare kuma da fatan samun sauyi a gaba. Watanni 12 da suka gabata an samu sabon shugaban Amurka, an kuma gudanar da wasannin Olympic na farko ba tare da 'yan kallo ba. Fatan kuma tafarkin demokradiyya kasashe irin su Afghanistan zuwa Myanmar da Hong Kong da gwamnatocin kama karya suka murƙushe su babu labari. Amma yanzu annobar coronavirus ta shiga shekara ta uku wacce ta sake mamaye rayuwa ga yawancin bil'adama. Fiye da mutane miliyan 5.4 ne suka mutu tun lokacin da aka fara samun rahoton ɓullar cutar coronavirus a tsakiyar China a watan Disamba shekarar 2019. Daga ƙarshe sabuwar shekara na kawo sabon magajin gari a birnin New York da sabbin dokoki a yawancin jihohin Amurka 50. An zabi Eric Adams ɗan jam'iyyar Democrat a watan Nuwamba a matsayin shugaban birni mafi girma a Amurka. Ya gaji Bill de Blasio wanda ya yi wa'adi bi a matsayin magajin gari tun daga shekarar 2014. An ɗage wani bikin rantsar da shi da aka shirya yi yau Asabar saboda ƙaruwar yaduwar nau'in Omicron na cutar coronavirus. A ɗaya ɓangaren na ƙasar kuma, birnin Seattle na samun sabon magajin gari shi ma. Bruce Harrell zai karɓi muƙaminsa a yau Asabar. Daga cikin sabbin dokoki da yawa da ke aiki a matakin jiha sun haɗa da ƙarin mafi ƙarancin albashi a jihohi da dama, ciki har da California da Massachusetts da New Jersey da kuma jihar New Jersey. Irin waɗannan dokoki sun samo asali ne daga dokokin da 'yan majalisar dokoki da gwamnonin jihohi suka amince da su. Kuma a wasu lokuta ƙarin mafi ƙarancin albashi zai fara aiki a mataki na tsawon shekaru da yawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu yi waiwaye abin da Hausawa ke cewa adon tafiya. Da yake yanzu shekarar ta kusan kawo ƙarshe, za mu yi bitar wasu shirye-shiryenmu na tubalin tsaro da muka gabatar muku cikin wannan shekara. A yau za mu waiwayi jihar Sokoto, inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da tafka aika-aika. Honorable Idris Muhammad Gobir da ke zama tsohon shugaban karamar hukumar Sabon Birni ya mana ƙarin bayani akan yadda mutanen yankin nasu ke biyan 'yan bindiga daɗi miliyoyin kuɗaɗe don daidai su zauna lafiya.
Yana da gari 52 waɗanda duk waɗannan garuruwa 'yan bindiga sun zo sun ada musu haraji. Kuma daga cikin waɗannan garuruwa musamman wanda ka sani cewa hasun ga su ma da kuɗi ne, su rambaɗawa, su tudun wada, ga su nan su Nasarawa, Zango, Makuwana 1 million, ga su nan su Tsauna ta Girke, Allakiru 3,500,000 an kace su ba da hasun ba da 2,900,000 an ba da shaida nake na tabbata. Dogon Marke 2,200,000 an kace su ba da 200,000 kuma sun ba da. Da Kwaro 100,000 kuma sun ba da. Adamawa sun riga sun ba da. Kai tsaye sun ka zo ranar da an kace a bada kuɗin nan, kwanakin da sun ka bada in ba a bada ba su zo sun zo. Yanzu daga cikin garuruwan nan da nake faɗa maka, yanzu misali in ka zo Kadiba cewa irin su jijjiraje da dare, ai da sun ka ci amsa kuɗi da su bada kuɗin da an ka ada musu ba, an kashe mutum biyu gare 4,000,000 an kace su bada jinjira. Da sun ka ta Hejiye ba su samu kuɗin ba, mutum biyu sun kashe. Sannan sun ta irin su Atallawa sun zo hasun ba su kuɗi su ma. 400,000 payment din su wanda su bada. Garin Kwatsal wanda na riga na haɗa muku tuwancin lokaci 4,000,000 an kaza musu, sun bada 2,000,000. Walƙiya Sabuwa sun aza mata 1,000,000 guda. Walƙiya Tsohuwa sun aza mata 300,000. Katuma 600,000 ha an biya wannan kuɗin na Katuma. Garin Katuma an biya. Ni gai wannan maganar wanda kuma yake shakku ya je ya gani. Kuma idan mutum zai ƙaryata mai zai faɗi dalilin ƙarya, billahi lazi ko mu je kotu da shi in bai dalili. Saboda duk abin da zamu haɗe shi ne daga mutanen mu, abin da ya faru da muka sani tsakanin mu da Allah. Kamar yadda na saba haɗi, ina haɗa muku muna haɗi ne domin gwamnati ta dauki mataki abin nan. A haɗa mata cewa gwamnati ke ciki. Sannan baran nan ho haɗa mutanen su kai duk garin da muka zo muka ada muku haraji, muka ce za mu zo rana kaza, akwai radda ba mu zo ba. Su ce sun wasa zuwa, sannan akwai wanda zaka jami'in tsaro ko dan sanda ko soja ya ce tunda za mu zo a zo a hana mu. Haka suka faɗa matsaya nan. Da haka duk mai neman zaman lafiya ko shiga gona sai ya biya wannan harajin da 'yan bindiga ka ajiyewa.
Yanzu wannan lista ka ba mu ko kuma sunayen garuruwa da kace sun kai guda 50 da wani abu.
Ba sun kai ba guda 52 ne ga suna ganuna.
Kamar tsawon wani lokaci ne ake azawa mutane biyan waɗannan kuɗaɗe haka?
Ana faɗa maka abun da ya taso daga cikin sati biyu zuwa lokacin da muka magana da kai yanzu. Sati biyun ga duk garuruwan da suka haɗa tunda sun gano duk garuruwan da muka lissa haka gabaɗaya babu inda za ka ci yanzu ka samu saniya guda. Ya kora go wanda za a sata babu shi. Sannan in ɗaukan mutane ko na babu da haka sun dawo tun da dai dole sai kun rayu cikin wannan garin, to sai ku biya haraji ku zamana, in ba haka nan ba kau sai dai ku bar gari. Akan ba su samu kuɗi ba, ka tambaya ka ji sun ta yi dankar majiya da dare, banda sun zo a jinjira sun ta yi dankar majiya. Ya aka yi kai jiya da daddare, jiya daren jiya again, kuma sun ka tafi garin magirar kware, sun ka yi rufin mata mala idi. Shina nan cikin garin Magira duk kowa da take garin babu wanda sai zo ya taimaka mata. So wannan muna haɗi ne domin a zo a yi gyara, muna haɗi ne domin gwamnati ta ɗauki mataki.
Amma mun ji kwamishinan 'yan sandan Sokoto ya ce wannan batu fa duk labari ne kawai.
Ai kwamishinan 'yan sandan shi ke labari. Wannan labari yake haɗi. Ni ba SA nake ba, da Minister of Police Affairs na Najeriya. Abin da nake haɗi ni kankara ba, ina haɗi bane dan taimaka ma security. Kuma haɗin da muka yi tun da haɗi na muka yi dan duniya ta sani, dan shugabanni su ƙara sani. Ai shi yasa muke haɗi. A zo a gyara, in an gyara gobe za ka ji mu mai magana. Shekarar mu shidda babu wuta cikin karamin hukumar ki sami ne, mun taba cewa babu da wuta, ba ita ce priority din mu ba ko abin da muka ba hankali. Tsaro ne gaba gare mu, shi yasa muke magana tsaro Bello. Kaji mun ce ga abin da ake muna.
To Honorable Idris Muhammad Gobir, bari mu duba matakan rufe wato hanyoyin sadarwa da aka yi a Sokoto. Kamar wani ci gaba aka samu, in har da akwai ci gaban ki?
Ci ba dai da aka samu. kamin wanda lokaci da system din mu yadda tsari yake da mu da tsakanin mu da mutanen mu da jama'an tsaro mukan buga wani lokaci mu ce ga su radda sun ka gada masu haita in sun ka kai kojin su an kai inda za a yi banna da za a asbuki dabbobin mutane 100 ko 100 kaza a rage kila dauke 50 ko 30 da sauransu su cire misali saboda suna jin kila ko jama'an tsaro da su inda zai sa a kashe mutane ko a jima mutane ya yada musu ko 20 misali zai sa kila a rage abin su wuce sannan kuma wanda duk his muhimmanci idan an ji labari an ce yan bindiga sun taso suna gari kaza misali a ce za su tafi rambadawa tun daga nasara an samu labari ana yada mutanen rambada su buga waya cewa ga sunan sun wuce mashin kaza wannan mutane duk wanda annan zai zabura ya boye wasu su yi gajeji wasu su hayi sama wasu su yi cikin dakuna su kokule su boye misali sai wanda Allah ya sa kaddarar a kashe shi ta kama da shi a kashe shi to yanzu da an ka dauki na cewa kada mili tun da an ka dauki na cewa duk garnas ka san zo zuwa su kai kuma duk abin da suke su yi su yi sannan kuɗi da aka badawa na ransom haka aka dauka kuɗi su ce a zo wuri kaza isis ko kuma su hawo mashin su taho ai daga cikin da commissioner ke magana cikin wannan mun ka tattauna da shi a yau din nan da dare yau lahadi ai mun yi magana akan cewa a'a waɗannan mutanen gari na kila suka amsa kuɗi ko suka amsa kuɗi su kai da sunan bandit don su shata ni ce ba gaskiya bane ba rai ka hawo mashin da kansu su taho cikin kananan duk kautar zaman birni su aje mashin din su ko 10 ko 15 ko 20 su zamna su sa a close ko a mushe hada ana gina masu su ce magana alƙawarin da aka yi na kuɗi na kuɗi in ba ku da cikin kuɗi abinda a gare kun ka tara a amsa a ce shi za a bada cikin ku haɗa rana in ko ba ku da shi a samu wulaƙanci ko a nemi ainihin mutanen da da muhimmanci a ɗauka a tare da su ƙauye sai kun kai kuɗin da kanku da ba sannan a sako su dawo to mu mutum da haɗa ma ka sani.
To jami'an tsaro mun ji an ce babban hafsan hafsoshin Dakarun Najeriya wanda shi ma ɗan nan jihar Sokoto ne ya bada umarnin a kafa wasu sansanonin soji a yankin Goranyo domin tunkara wannan matsala gadan-gadan. A yanzu yanzu me yake ciki ne
tun daga garin iyaka inda an ka ce welcome to Sabon Benin daga Goranyo har zuwa cikin garin Sabon Benin kilometer 53 ko da Bedbare in ga maka wannan magana ba dan sanda ba ko dan bulala ba hagani bile soja sai ka shiga cikin garin Sabon Benin dukkan din da akwai babu ko guda ko dan bulala ko dan geza ba hagani bile dan sanda har ka shiga cikin garin Sabon Benin sai in ka zo cikin garin Sabon Benin sana ga kaga yan sanda su ko soji amma duk wanda ka dauka da hili suke kuma to sadda wannan abu ya faru ka hada min wani dan sanda ko wani na tashi ta tai patrol yanzu ya ci yawo aiki kaza dawo waɗanda awo kyalle sun ci ba da labari na hakika na tsakani da Allah irin wannan da muka sani muka bada kuma duk yakin duniya system na duniya ya canza mu shahudi idan zaka je yaki waɗanda zaka yi ma yaki dole sai su shigo cikin wurin nan domin sai ka samu information da abin da zaka yi wannan wuri sannan abin da akai kuma su kamata a tambaya dan mu hadi mu ci awo lalle abu kaza ana yi na ga ma ko last program da muka yi da kai idan ka kamin abinci ka ce a kamin abinci in ci ni zan fada maka lalle ba na gode an kama abinci in ko ba kama abinci ka ce ka aiko an kama abincin nan zan fada ma ni ban ci abinci ba tunda ban gane shi ba to kana son mu kuma dinga hudin kariya don me zamu dinga yin gaskiya dole mu hudu gaskiya domin gwamnati ta san girman na nuran nan kuma ta san waɗannan yankuna duk lokacin da mai sabon birni in ka cire mun garin sabon birni babu wani gari wanda ya kare yan bindiga kuma babu wani gari inda ba karshe control din yan bindiga yake ba kuma duk garuruwan da za a liso a sami lokacin na rantsa ubangiji ba kawai cika liso amin gari biyu ko uku kila irin su lajin inda sun jajirce suna tsare kansu yan banga adan da sauran wurare amma a fatfuran irin wannan duk garin da ka sani banda garin sabon birnin cikin gari karamar hukumar ta kai karhin gari 300 zuwa 500 babu wani gari wanda wani yake cewa control din shi ne wanda ya karin bandits.
Honorable yanzu wani hali mutanen sabon birnin ke ciki ne ganin dayawan su sun wato bar gidajen su suna nan wurare da dama ciki har da kasar Niger
wulakancin ba garin sabon birni ba ko cikin garin Sokoto akwai yan sabon birni wanda ka bara akwai gari guda gida guda sorry shina nan in ka shiga cikin Sokoto a gidajen yan majalisun tsohi kusa ga ainihin masallacin da jari da yayi wannan gida abinda a yan gudun hijira mace 96 a ciki kuma duk yan tsama ne kuma ba abinda suke ciki wannan wuri sai bara akwai wani bangare inda yan gata suke akwai wani bangare inda ka samu wallale banda mutanen mu wanda ka ji akwai su wanda sun ka tai Niger da sauran su daruruwa ba magana Niger akai ba wanda an kai magana kwanaki wanda aka ce a wai mutanen da a ce musu kai mutum 10,000 ba ko 20 wai mutum 100 ne wanda magana ba za a ce ƙarya ce in mutum na so ya zo mutum ai mun ai nan gidan rumji inda sun ka tsaya mutum nan adakwai nan dan gudun hijira me yasa ba su tahi share kwali ba me yasa ba su tahi dogon daji ba duk waɗanda wurare na inda yan gudun hijira mu suke ya sabon bini kuma sannan mutum me yasa kuma da za a dawo ba su dawo garin sabon bini ba sun ka saki komawa ta Niger sun ka wuce sun ka dawo ta Ilila sun ka tai a cikin garin sabon bini da ka magana da kai dan wuta jarana da kai ko yan jarida ku dinga taimaka musu gaskiya ku dinga zo kuna dauko hotuna kuna gudi mana
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sa da kuma wakilin mu na Sokoto Muhammad Nasir Hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
Tuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraron mu barkanmu da wahaka barkanmu da saki saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari shiri ne na hadin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa ni ne naku Sadiq Abbas da nake gabatar da wannan shiri nake cewa sai ku gyara zama domin sauraron yadda tattaunawar tamu za ta kasance a yau dai wannan shiri na dan gari ya lika wato garin Abuni da ke karamar hukumar Awe a nan jihar Nasarawa mun nuna ne fadar wato hakimin Abuni Alhaji Usman Adamu inda zamu bukaci ya bamu tarihin wannan gari da kuma al'adu da ma irin mutanen da suke wannan gari da ma irin kalubale da suke fuskanta da farko zamu so ka ba mai sauraro takaitaccen tarihin wannan gari na Abuni
a'udhu billahi minash shaitanir rajim to bisalin tarihi na Abuni shine Hausawa su kudu farko dukuna wani lokaci ba wai kuna sun sarauta kuma a wani kucin hausu ana cikin tafiya sai wani ya tsawo da jirgin da yaro aka yi gobara aka yi don ya wadance yaki ne ko gobara sai a hanganci don hanganci sai suka kone garin gaba daya
tv kenan
tv yawa suka kone garin gaba daya sai Allah sa wani lokaci mutum ɗaya ma ba kashe ba sai ya kone wurin da zaune kawai haka ana nan su manya kuma da dawoyi da shana lokacin zuwa abu guda ne a wannan kurkusa kenan sai suka haɗa kan su cewa a ba mu iya zuwa sare to kuma abu ne ba mu tare a wani ba
su zuwa kan konewan sun kone a wai ne garin a wai ko kuma wani gari aka kona
a nan abu ne
nan abu nan aka kona to menene dalilin kona abu nan da suka
dalilin kona abu ne idan sun je sun ha farauta farauta suna na bayi mutane ke ana sanje sanje hoton bayi suna zuwa sai su tsare su a nan a karba sun je sun a tsare su a karba ko bayi ko abincin da sun samu da ruwan mun ci kun ba na sauka a shirari su suka ga yana ba gafa kayan da ya samu mun hanyar nan ma su kuma ku taimaka ka mana ku raba mu dishi to shi ne mun ci wasu kakkaya ga boko da sauran su duk su zo su mara nan sai har yi kuma Allah ta wani lokaci ba kowa gida mata suna falama wurin gishiri maza kuma suna can wurin shan bammi sai yana cin shifiya kawai da ihu mala sun zo sun yi lekarun gaba ba da ma shiga kowa ya kewaye har suka kona wani gaba daya to da suka ce to akwai wani ma sun zo ku share to kanin na abu ne to suka yi kuma Allah sa su mata ne dama su alkawari ne sun yadda a angon a wai ku ya ku to bayan da ya kamata yi sai angon milina kuma mu kuma angon milina da angon fara ɗaya ne a wani ne aka an ka kautai masu gida mutum 41 in suka zo abin suka share to babu to dalilin abin shi ne har yanzu da suka zo sun share kuma sun sarauta koma kan Hausawa jikunawa suna yi kuma suna yi amma ba haushi ne shi ne gaba da jiku idan suka zo ba kaje ne sun tare shi ne na abin shi ne
na'am yanzu in na fahimce ka wato kaman jikunawa da Hausawa Katsinawa sai suke sarautar wannan gari na Abuni yanzu har yanzu
yanzu Hausawa ne shi ba jikunawa
kenan asalin ku Katsinawa ne dai kenan
Katsinawa ne mu kakannin mu duka Katsinawa ne na da yawa kabilu
na'am
Katsinawa da Arago da Gondola wala Mala Ergam duk suna ne yanzu da Yammanci da Fulani duka suna ne
to kamar yanzu wannan gari ya kai kamar shekara nawa da kafuwa
sai da kimanta kuro zai kai kamar shekara 200 da wani abu
a shi gari ne mai tsohon tarihi sosai
mai tsohon tarihi kuma lokacin da ana tarihi da wai ba mu da wani abin sana'a masana'anta sai magishiri
kamar su mutanen Abuni menene suka shahara a kai kamar wacce sana'a suka fi shahara a kai
a wannan lokaci
har yanzu ma
a yanzu abin da muka shahara kai shi ne noma abin da muka shahara kai shi ne wannan lokacin akan mu muna noma matan mu kuma suna da bagi
amma har yanzu matan suna gishirin ko kuma
ba mu da koriya
saboda ba shi ne ko kuma
ina nan amma ba ma yake ne mun ga yanzu ya zama shi yanzu ya kan namu sai da noma kawai ne aiki ne mun aiki ne yawa yanzu na ga noma ne da wannan ga rogo doya dawa masara shinkafa dukkan muna noma gyada ayaba ko boma ne ga ayaba shi ne da kuma mun gargajiya yawa
kamar shin wannan gari yana da wani taki haka ko kirari haka da aka fi sanin shi da shi
kirari mun kenan da ake cewa abu ne abu ne sarki
me yasa ake cewa abu ne abu ne na sarki
Allah lokacin da ana raba gari akan cire in lokacin gari yayi akan cire kowane gari kadan 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 ko a rura ko kan je za shi ribi za shi azar za shi a shi za shi inda duk yiri ke da sai cire ko a rura mara na wani aka hada su a wani kuma to ga wani kuma za ne ka te masu karfi sun yi zaku wani ba shi kaya 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 na shi zai ga kai daga nan sai bauchi ne da bauchi daga zuwa kan gaba na karba kuma kowane zai mahalli na karba na sarki na bauchi daga su bi suna duba suna duba
za ka yi masarkin bauchi ke
a yi harkin bauchi suna duba da zuwa sun gana bane sun ce o duk a wani ya fi kowane abu a shi ta fi kuma kwaya yana wuce o wani abu na sarki ne
ko daga wurin ne ma aka samu sunan garin abu ne
sunan garin abu ne
to kamar wani irin matsaloli ne kuke fuskanta wannan gari na abu ne
ma da galiba da yawa yawa ba mu da hanya ba mu da ruwan sha sosai ba mu da asibitoci ga haya da kudu kana yawon banda ba kun karanta na gaskiya ba shi
ba ku da abun sadarwa na waya ke
ba shi ba shi samsam
yanzu kamar idan za ku yi waya yaya kuke
sai na fita wani kan gari sannan waya ko kuma mu tawo mai an gari can nesa saboda haka ne kai ne nake magana da kai din nan saboda haka ba ni da waya to da bayyana tafi da wajen sai ni na waya
to kamar shi batun makaranta asibiti hanya da sauran kalubale da kai magana akai shin kun taba gabatar da matsalan ku ga gwamnati domin ta kawo muku dauki
har a juhu mamman yi wannan amma ko mun ci mun yi gwamnati a ga mun yi a juhu ma har yanzu mun samu saboda haka ma mun kawo maka ainihin ya kasancin na wai kusancin hanci kawai da biyu na ci abu ne ba ma har yanzu ga shi mun ba mu samu cin gaba ba har yau
to me ne kukan ka ga gwamnati
a ce komai a gwamnati ana yi da mu amma yanzu ba mu da kowa a gwamnati
a san dai garin nan gari ne wanda Allah ya albarkace shi da ɗanbin ma'adanai da ake zuwa ake tono shin kuna amfana da wani abu daga wannan arziki da Allah ya muku
muna yi tono ne muna ci muna sha a kan wannan arzikin da Allah ya ba mu duk da zuwa zamanin garin da wannan
wai misali wai duk da irin wannan arziki da kuke da shi shin gwamnati ba ta ga dalilin da yasa da za ta kawo muku dauki ba tunda ana samun arziki a nan ana
ba mu sabin da mun kai ga gwamnati ba mu amma kan har gwamnati suna samun wannan arziki amma ba su mu ga abin su kuma ba masu arziki su ne su koyon taimaka mana kamar fada maka arziki ne sun gina kuma muna ga gwamnati kara mun yi
to madalla jama'a masu sauraron mu kwata-kwata abin da ya sauka kenan a tattaunawar tamu yau da hakimin abuni Alhaji Usman Adamu muna godiya matuƙa da wannan hira da muka yi da kai
to ni ma na gode da Allah kawo ku lafiya
a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai wani mako
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu.
Corona virus, corona yunwa, corona tanshin gida-gida. Ma cutar bata kama ka ba ka koma zaman gida mata ke zaman gida yau kuma ya koma na yan maza da sababin corona virus sun ga da inge guri daya mata ke zaman gida yanzu kuma ya koma na yan maza da sababin corona virus sun ga da inge guri daya mata ke zaman gida yau kuma ya koma na yan maza ko gargajiyan ko na zamani ga kanwa da sabara ga zai kinda zuma madandani amma sun ki maganin cutar sai dai ai zaman gida mata ke zaman gida yanzu ku ya koma na yan maza kusa da corona virus yau ga dange guri daya cuta ce ta zamani ba talakawa babu mai hali kowa da ta kai ta kai yau lafiya ce ta tattali shiga kasar can din ma an sanya tubali ko kai sa'ar shiga kasar zaka tarar kuwa yana gida mata ke zaman gida yanzu ku ya koma na yan maza kusa da corona virus yau ga dange guri da a ce cutar iya kasar ce to da manyan sun ware wasu na can America wasu London sun haure ketare bisana da jirgi ko na shirya sai dari dari sawa cutar ku za ta kashe gida gida mata ke zaman gida yanzu ku ya koma na yan maza kusa da corona virus yau ga dange guri daya wasu watan na farin ciki ne za a yi huta zo kusa kusa mai gida baya da lokaci na iyali tafiya kasa kasa yaya mai kananu ba su san shi ba da rashin zamanarsa wani in ya fice da asuba dayan dare sannan ya yo gida
ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.